Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis 29 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labaran duniya.
A yau Alhamis, wasu 'yan bindiga suka kashe wasu mayakan gwamnatin mulkin Siriya su 8, suka kuma kame wasu 15 yayin da suke gabzaka zamin fada a lardin kudancin Dara. Bayan juyin mulkin kasar Myanmar, kasar ta kuma gamu da ballewar annobar COVID-19. An samu karuwar mutuwar mutane yayin wannan zagaye na nau'in cutar Delta bayan wata 6 da juyin mulki. Masu kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga mahukunta a Morocco da kada su miƙa mai fafutukar nan na kasar Uyghur zuwa ga China, wanda aka kama bayan ya sauka daga jirgin Turkiya.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya masu garkuwa da mutane na ci gaba da baje kolin su na kai hare-hare da sace-sacen jama'a, tamkar dai babu hukuma a kasar.
Don Allah a ƙara ɗaukar mataki, don in ba a yi noma ba, to akwai matsaloli a ƙasar, kuma yanzu ba halin ba ne noma, saboda dole tsoron gida daji ake saboda matsalar. Muna kira ga hukuma da ta biyo ga halin mutane, yanzu mun koma dutsen da ke garinmu na ake hawa ana nu.
A jamhuriyar Nijar kuma, yau ake bikin raya ranar demokuraɗiyya, wacce ta samo asali daga babban taron muhawarar ƙasa na ranar 29 ga watan Yulin 1991.
Matsaloli da yawa wanda ya kamata a zamana a wata sabuwar conference, kuma a zaman ƙasa, domin a san ina za mu ta wace al'ibla za mu ba ƙasarmu tare da mu wannan matasa shekara 30 baya babu su cikin conference nan.
Kama kowace ranar Alhamis, yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis, wasu 'yan bindiga suka kashe wasu mayakan gwamnatin mulkin Siriya su 8, suka kuma kame wasu 15 yayin da suke gabzaka zamin fada a lardin kudancin Dara tun bayan da yankin ya koma ƙarƙashin ikon gwamnati, kamar yadda wani mai saka ido kan yaƙi ya ruwaito. Sojojin Siriya da ke samun masu goyon bayan Rasha da na ƙawance suka sake ƙwace Dara daga hannun 'yan tawaye a shekarar 2018. Wani lamari mai nuna cin galaba ne ga masu boran da aka fara yi wa gwamnati a wurin cikin shekarar 2011. Ayyukan gwamnatin sun dawo daidai, amma har yanzu ba a tura sojoji ba a dukkan lardin. Sannan hare-hare da bama-bamai da kashe-kashe a tsakanin tsaffin 'yan adawa da kuma sojojin gwamnatin kasar sun zama jiki. Tashin hankali ya barke a yau Alhamis, wani abin da ya sa hukumar sa ido kan kare haƙƙin jama'a a Siriya ta bayyana da cewa tashin hankalin mafi muni kuma mafi tsawo a Dara tun bayan da lardin ya koma ƙarƙashin ikon gwamnati. Faɗan ya fara ne daidai lokacin da sojojin gwamnatin suka harba rokoki zuwa ga cibiyar tsaffin 'yan adawa a Dara Albalad. Sannan sojojin ƙasa suka riƙa kutsawa kamar yadda wata cibiyar sa idanu kan yaƙi ta Burtaniya ta faɗi. Bayan juyin mulki a ƙasar Myanmar, ƙasar ta kuma gamu da ɓarkewar annobar COVID-19. An samu ƙaruwar mutuwar mutane yayin wannan zagayen na nau'in cutar COVID-19 bayan wata 6 da juyin mulki. Myanmar tana fuskantar ɓarkewar annobar COVID-19. Mutuwar tana ƙara yawa ne cikin sauri a kullun yayin zagaye na uku na nau'in Delta, sabon nau'in cutar da aka fara ganowa a ranar 25 ga watan Mayu. An samu akalla mutuwar mutane 326 a ranar 23 ga watan Yuli, wanda ya kawo adadin mutuwar na coronavirus din zuwa 6,459. Kasar Myanmar ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar su 5,506 a cikin samfuri 13,487 da aka auna, wanda ya yi daidai da kashi 40 cikin 100 na kamuwa da cutar. ainihin adadin za su iya fin haka saboda akwai majinyata da ba su iya zuwa asibiti ba. Makabartu suna gwagwarmaya wajen yadda za su binne gawarwakin da sauri ba tare da daukar matakin kariya ba, kuma ana daukar kamar gawa uku zuwa hudu a motoci ko kuma tasi-tasi. Ana yada hotuna da bidiyon gawarwaki a dandalin sada zumunta da aka tara za a kona su a makabartan Yangon tun bayan juyin mulkin kasar. Yan sa kai da ma'aikata ba sa saka kayan kariya in banda takunkumin rufe hanci da baki. Masu aikin jana'iza kyauta da kuma ma'aikatan agaji sun ce ba za su iya ci gaba da binne waɗanda suka mutum ba, saboda a yanzu a kullum ana samun gawarwaki guda 1,000. Ruwan sama da aka shafe kwanaki ana tafkawa a sansanonin 'yan gudun hijirar Rohingya da ke kudancin Bangladesh, inda ya lalata matsugunai sannan ya kuma sanya dubban mutane fakewa a gidajen 'yan uwa ko kuma matsugunan anguwanni. Hukumar 'yan hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce a cikin sa'o'i 24 kadai kafin ranar Laraba adadin ruwan ya haura santimita 30, wato inci 11.8 a sansanonin da ke gundumar Zango Cox Bazar da ke daukar bakuncin 'yan Rohingya 800,000. Wannan shine kusan rabin adadin ruwan da ake samu kullun a watan Yuli.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, masu garkuwa da mutane na cigaba da baje kolinsu na kai hare-hare da sace-sacen jama'a tamkar babu hukuma a ƙasar. Bayan ɗalibai da sauran mutane da suka faɗa tarkonsu har yanzu suna zafafa aika-aikata su. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana wannan rahoto.
Tun lokacin da aka soma satar ɗalibai a Najeriya a garin Chibok da ke jihar Borno a shekara ta 2014 har zuwa na makarantar Bethel da ke Kaduna, dukansu ko dai 'yan bindiga su sako wani adadi nasu kuma a sake su gabaki ɗaya, tamkar da aka saki na makarantar Dabci, Kankara, Kagara da Jangebe. Amma ɗaliban makarantar Tagina da ke jihar Niger da na birnin Yauri da ke jihar Kebbi har yanzu ba su samu irin wannan gata ba. 'Yan bayan waɗanda suka samu tserewa daga hannun ɓarayin ko waɗanda jami'an tsaro suka ceto. Wannan Alhamis mako 6 kenan da sace ɗaliban birnin Yauri a jihar Kebbi, kuma gwamnati ta yi ta gaya wa iyayen yaren cewa ba da jimawa ba za a ceto yaran. Abin da ya sa wasu iyaye suka kasa haƙuri suka sake tunkarar gwamnatin jihar ta Kebbi domin sanin halin da ake ciki. Har na zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran.
Kullum ce muna ake yi ana na ana fi kokari dari su. Kwanakin baya mun zo wurin gwada sati uku da kauce mun sami sai muna yayi to wannan makarantar ta fara da ce, amma ya ce a ban mishi responsibility na securing wayannan yaran. Su ma aiko bujikon ba, wani irin effort ne za a yi ta yin kwana 40 da ɗaya a ce ba a ga outfit ba har yanzu ga.
Bayan wannan zantawar da muka yi, iyayen sun gana da mai baiwa gwamna shawara akan lamuran tsaro. Banjo Garba Rabiu Kamba mai ritaya kuma na tuntube sa bayan kammala taron da iyayen yaran.
Mai masu bayani irin abubuwan da ke tafiya kuma irin inda matsayar da gwamnati ta kai da kuma yadda za mu yi ko kuma yadda gwamnati take halin yanzu na fito ko ainihin ceto wannan yaran.
Iyayen sun bayyana cewa saboda dalilai na tsaro ba za su ce komai ba, amma sun gamsu da abin da gwamnati ta gaya musu kuma suna fatar ganin hakan. A daidai lokacin da 'yan bindigar ke riƙe da ɗaliban, jama'ar wasu yankuna ma ba su tsira ba daga faɗawa tarkonsu, kamar yadda a daren Laraba ta wannan mako suka jira a garin Bena suka sace mutane. Na zanta da wani wanda ya tsallake rijiya da baya daga hannun masu garkuwa da mutanen.
Sai da abin nan ya waru da misalin magariba ta zo suka kewaye wani gidan alaji bayan mai kwasar kewaye su gidan ruwa ne kuma akwai iyali. To mu abin da ya rusa da mu sun zo sun tare hanya ne inda duk wanda ya zo za su tare don za su kai adadin kusan mutum 30. Bayan sun bubbuga mu gidan sun shiga gidan sun ciro matar shi suka wuce da mu muna sama hanya da muna sai Allah ya fitar da mu muka dawo don mai himu 10 waɗanda suka kama. Mu uku na dai mu Allah ya kubutan muka dawo sai sauran an wuce da su gaskiya ba wani labari.
Mutanen yankin dai suna ci gaba da kokawa akan illolin da ayyukan ta'addancin ke haifarwa a yankin nasu.
Don Allah a ƙara ɗaukar mataki don in ba a yi noma ba to akwai matsaloli kasan kuma yanzu ba halin ba ne don noma saboda Benin yanzu dole tsoron gida daji ake saboda matsalarsu. Muna kira ga hukuma da ta bi wannan halin da muke yanzu mun koma duci ma muke hawa dutsen da ke garinmu nan ake hawa ana noma saboda ba halin zuwa da shi.
Matsalar rashin tsaro a Najeriya dai tana ci gaba da wanzuwa tare da haifar da illoli ga samar da ci gaban ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Masu kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga mahukunta a Morocco da kada su miƙa mai fafutukar nan na ƙasar Uyghur zuwa China, wanda aka kama bayan ya sauka daga jirgin Turkiya. Ƙungiyar da ba ta gwamnati ba mai suna Safeguard Defender ta ce an tsare Idi Resi Aishan ne biyo bayan martanin ƙungiyar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da ta bayar bisa buƙatar ƙasar China. Amma ba a tantance tuhumar da ake yi wa Aishan ba. Babban daraktan harkar tsaro na Morocco ya faɗa a ranar Talata cewa sanarwar ƙungiyar 'yan sandar ta Interpol cewa an alaƙanta Aishan da ɗaya daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Gwamnatin Afghanistan a Kabul za ta fara yakin ceton kanta kuma za ta iya fadawa hannun 'yan Taliban bayan Amurka ta kammala janye sojojinta daga ƙasar a watan Agusta. A cewar wata hukumar sa-ido ta gwamnatin Amurka wadda aka bata ragamar kula da abubuwan da ke faruwa a ƙasar, duk da jerin kaffa-kaffa na kyakkyawar fata daga manyan jami'an sojin Amurka da kuma shugabannin Afghanistan ɗin. A wani sabon rahoto kuma daga babban sufeto janar na musamman akan sake gina Afghanistan, ya bayyana yanayin a matsayin mai rauni, sannan ya sanar da damuwarsa kan rashin shiri na sojojin Afghanistan wajen mayar da martani ga Taliban mai ƙarfi. Wannan mataki ba zai zamo mai alfanu ga gwamnatin Afghanistan ɗin ba, wanda zai iya sa su fuskanci rikici mai zafi idan ba a zauna an tattauna ko kuma an janye dokar ba.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar yau ake bikin raya ranar demokuraɗiyya, wacce ta samo asali daga babban taron muhawarar ƙasa da ranar 29 ga watan Yulin 1991, wanda ya kawo ƙarshen mulkin soja na tsawon shekaru 16. A albarkacin wannan rana, wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro sun shirya zama yau Alhamis domin yin waiwaye akan shawarorin da aka tsayar a wancan lokaci. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mumin Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Kwanaki kimanin 98 ne aka shafe ana tafka muhawara a tsakanin ɗaruruwan wakilan ƙungiyoyi da na jam'iyyun siyasa da nufin zakulo matsalolin da suka dabaibaye al'amura a wancan lokaci a matsayin wani matakin share fagen ɗora jamhuriyar Nijar akan turbar demokuraɗiyya. Saboda haka shekaru 30 bayan wannan zama aka shirya taro domin bitar shawarwarin da aka tsayar. Shugaban jam'iyyar Fena Al'umma Sanusi Tambari Jaku na daga cikin waɗanda suka taka rawa a taron na 1991.
Duk ɗan ƙasa ɗaya ne, kaga wannan conference national ta kawo shi, kai takara ka zan shugaban ƙasa, kai takara ka zan deputy, kai takara ka zan conseil, kai takara ka zan duk abin da kake so. Ita conference national ita ce ta ɗauki 'yan Niger, ana ce musu talakawa, ta maida su citoyen. Ayan kasa waɗanda ke da incin kansu suna da incin kasarsu. Liberté d'expression ou de parole, liberté de presse. Yau cikin Niger ba ka rasa jarida 20 na rubutu, ba ka rasa radio masu zaman kansu 20. Conference nationale ita ta kawo ta ba da inci wanda yake so ya yi television kishi.
Taron muhawarar ya kasance tamkar wani juyin juya halin da ya karɓe madafun iko daga hannun sojojin da suka shafe shekaru 16 a kan karaga. La'akari da ƙarfin guguwar da ta taso a 1991 ya sa shugaban ƙasa Janar Ali Shehu ba da kai ba tare da wata ba. Ɗaya daga cikin wakilan ƙungiyar ɗalibai Nuhu Muhammadu Arzuka na tuna da yadda abubuwa suka wakana.
Tauran nan ne ai Alishebu ba mutane mamaki. Da ya ɗauki magana ya kwatanta 'yan ƙasa sun ci ga abin da suke so a matsayin shi na ɗan ƙasa shugaba, kuma yanzu saboda bai son fitina bai son wani aita wani ya ce ya ba da haɗin kai. a zo a yi conference. Kuma ya san conference ma mutane yana da sani masani cewa akwai su da niyyar in aka zo za a ɗaukar matakai a ce an rage mashi ƙarfi an sa gwamnati unguwa an ɗauki matakai dai wanda ga sunan amma duk da haka na yaya.
Matasa na fatan samun darasi daga abubuwan da suka faru a yayin taron na conference national dalili kenan suka hallara a wurin wannan zaman bita kamar yadda wani matashi Muhammad Sidi ya bayyana mun.
Matsalolin da ake gani a lokacin akwai sauran da yawa wanda hayo ana suna gaba gare mu don ya kamata a zamana akwai matsala kiwon lafiya akwai matsala ilimi akwai matsala tsaro akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a zamana a wata sabuwar conference kuma a zaman kasa domin a san ina za mu tafi wace alƙibla za mu ba ƙasar mu tare da mu wannan matasa shekara 30 baya babu cikin conference national.
Muhawarar ƙasa wato conference national ta kasance wata garkuwar da ta baiwa 'yan ƙasa sukunin morar 'yancin faɗin albarkacin baki abinda yasa ake kiranta babban gwadabe kuma dukkan shugabannin da suka mulki Niger daga watan November 1991 kawo yau sun bi ta nan. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule da wannan rahoton. Kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar hepatitis. Hepatitis wani ciwo ne dake shafar hanta kuma takan kawo kumburin hanta da ciwo a wasu lokutan ma takan sa hantan ta kiyin aiki daidai ko kuma yanda ya kamata. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron barka da wannan lokaci.
To likita ko zaka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar hepatitis?
Hepatitis wani ciwo ne dake shafar hanta, yakan kawo kumburin hanta, yasa kuma hantar a samu ciwo a wurin kuma aikin ta sai zama baya yi akan yadda ya kamata. Kuma hepatitis nan kala-kala ne. Akwai wanda kwayoyin cuta suke kawowa na nau'in virus wanda shi aka fi sani. Sannan akwai wasu abubuwa kamar kwayoyin cutar nau'in bacteria su ma za su iya kawowa ko kuma abinda ake cewa parasite su ma za su iya kawowa. Ana iya samun wasu sinadarai su kawo hepatitis abinda ake cewa chemical hepatitis. Amma saboda fage ne mai girman gaske, wala Allah za mu takaita bayanin akan na viral hepatitis nan wanda ne yanayin kwayar cutar virus kenan take kawowa, su ma a cikinsu sai mu duba waɗanda suka fi aka fi sani kuma suka fi kawo matsala. To a su kansu dangin hepatitis nan wanda kwayar cutar virus take kawowa akwai su irin su hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D da sauransu. Kuma wadda aka fi sani wadda ta fi shahara ita ce hepatitis B. Hepatitis A abinda ya sa al'umma da dama ba su faye damuwa da ita ba saboda kashi 99.9 idan an same ta yawanci suna warkewa kuma ba ta ba da matsala nan gaba na tsawon lokaci. Kuma ana daukar ta ne ta hanyar ruwa ko abinci ko kuma sauran mu'amala dai. Akwai hepatitis B wanda ita ta fi shahara da C ita ma tana daga cikin wanda suka shahara wanda kuma suke kawo matsala sosai. Bayan an yi fama ta dan wani lokaci da za su iya kawo cuta su kwantar da mutum su hal da shi nan gaba kuma za su iya kawo abin da ake cewa cirrhosis ko kuma su kawo cutar daji ta hanta wato liver cancer kenan. Ta wannan hepatitis B da C kusan yanayin yadda aka yi daukar su yanayi ɗaya ne. Akan dauke su ta hanyoyi kamar yadda ake daukar kwayar cutar kanjamau, abin da ya shafi ta amfani da abubuwa da suka shafi jini kamar reza ko almakashi da sauransu wanda ya dauki jini ya taba na mai hepatitis kuma ya yanki wanda ba shi da shi. Uwa mai hepatitis suna iya ba jaririnta, sannan kuma ma'aurata su akan iya daukar hepatitis na. Za iya daukar ta kuma ta karin jini ko kuma amfani da kamar da muka magana wasu abubuwa na kayan aiki na asibiti idan ba kula da su ba. Wannan shine takaitaccen bayani akan waɗannan kwayoyin cuta da suke kawo hepatitis.
Bayanin yadda ake iya daukan cutar ko kuma yadda me ita yake iya yada ta. Kai maganar cewa uwa za ta iya ba wa jaririnta. Shin kenan za a iya cewa cutar hepatitis tana daga cikin cututtukan da ake iya gado?
To ba gado bane, sai dai kwayar cutar hepatitis din, musamman hepatitis B dinnan ko C, za su iya bi ta hanyar jini su kai ga mahaifa, abin da ake cewa placenta, za su iya shiga kuma ta placenta na har su shiga ta jariri. Idan jinin uwa ya haɗu da na jariri, zai iya ɗaukar wannan kwayar cuta ta hepatitis, kamar yadda ake iya ɗaukar kwayar cutar kanjamau kenan. Saboda haka ba wai gado ne za a ce an gada ba, to amma za a iya ɗaukar ta daga uwa zuwa jariri.
Cuta ce wadda mai ita yakan iya yaɗa ta. Shin tana da rigakafi?
Akwai rigakafi, akwai allurar rigakafi da ake yi. Yawanci yanzu idan aka duba yanayin allurar rigakafin ƙasarmu ko nan Najeriya da kuma kusan kowace ƙasa a duniya, ana haihuwa yaro za ki ga allurar da ake fara bashi daga BCG sai kuma hepatitis nan, sai wasu ƙasashen kamar namu inda ake ba da na rigakafin polio. Saboda haka akwai allurar rigakafi tun daga haihuwa, sannan wanda suka girma kuma ba su samu allurar rigakafin nan ba, su ma ana ba su, musamman kuma wanda aikin shi yake da hatsarin gaske kamar masu ma'aikatan lafiya wanda harkar su ta shafi harkar jini da sauransu, akan ba su suma allurar nan. Sannan kuma gaskiya duk wanda ya san ma bai taba samun allurar nan ta rigakafi ba ta hepatitis B din nan, da bukatar ya same ta saboda ba a san ta yana za a hadda kwayar cutar ba.
To likita, ya ya kamata a kula da mai fama da cutar?
To cuta ce mutum zai iya daukar kwayar cutar nan a jikin shi ba tare da ya san tana jikin shi ba. Kenan yana da kwayar cutar, amma cutar bata kawo abin da ake cewa acute hepatitis din ba, bai kawo kumburin ba, bai san ma cewa yana da ita ba, kuma zai iya yada ta haka din. A wanda ya kama kuma takan iya zama tsananin ciwo saboda kumburin nan na hanta da sauransu, hanta take aiki tana iya kwantar da mutum, tana iya yin kisa a take, tana iya kwantar da mutum kuma na tsawon lokaci yana fama, banda kuma nan gaba idan ta dau lokaci tana iya kawo cutar da ake cewa cirrhosis, wato hanta sai ta yankwane ta kasance ba ta aikin da ya kamata ta yi, ko kuma a samu cutar kansa. Asibitoci idan aka kawo mai irin wannan ciwo, aka tabbatar da ciwo ne na hepatitis, akan ba da shawara a ware shi gefe, kayan aikin da za a yi mai amfani da shi za a kula da shi, sannan su ma ƴan uwa da suke jinyar shi za a ba su shawarwari abin da ya kamata, kamar yin amfani da safar hannu saboda in za a taba abin da ya shafi ko jini ko fitsari ko wani abu da haka.
Misali idan mutum ya yi allurar rigakafin cutar hepatitis, zai iya mu'amala da wanda yake dauke da cutar kuma sannan rigakafin nan za ta kare shi ba zai dauka ba?
To rigakafi ba yana kare mutum 100% bane a mafi yawancin lokaci, amma dai idan aka yi wannan allurar rigakafin, to da wahala mutum gaskiya ya kamu din. Akan iya samun matsaloli wurin allurar rigakafin, misali wasu za su fara allurai ne ya kamata a bada akalla guda uku cikin wata shida, a yi ta farko bayan wata ɗaya, sannan kuma bayan wata biyar, kenan allurai guda uku cikin wata shida. To wani za ki ga ya samu allurar kwaya ɗaya bai dawo ba, wani kuma ya samu ta biyu bai ta ukun ba, saboda haka sai tunanin ya samu rigakafin nan ba kuma lallai ba. Saboda haka ko da ya samu allurar rigakafi, akan ba da shawarwari yadda zai mu'amala da wanda ciwon ya kwantar.
To likita, shin akwai wani nau'i na abinci da ya kamata mai cutar hepatitis ya rika ci ko kuma ya kauracewa?
To ya danganta, idan ciwon ya kwantar da shi ne, tun a asibiti ma akwai dokokin abincin da za a ba shi din, saboda a wannan lokacin ita hantan nan tana buƙatar ta huta har aikin ta ya dawo, saboda hantan nan ɗaya daga cikin amfanin ta shine tana mu'amalantar, wato ta tafi da wasu gubobi da sauran sinadarai da jiki ke idan ya yi amfani da wasu abubuwan ya tara su, misali sinadarin protein da sauransu, abinda ba a bukata za ta mai da shi zuwa abinda ba shi da hatsari a fitar da shi jiki. To in ya kasance ba ta yin wannan, to fa waɗannan abubuwan za su tattaru a jini kuma za su kawo matsala. A asibiti idan an kwantar da mutum yana cikin wannan hali, to za ki ga an sa dokokin irin yanayin abincin da za a ba shi. Hasali ma sai ma'aikatan asibitin sun duba sun tabbatar da cewa abincin da ya kamata mutum ya ci din ya kamata a ba shi. Sannan in za a sallame shi, ya danganta ga yanayin yanayin ciwon nashi za a ba shawarwarin ga abin da zai kaucewa na dan wani lokaci har Allah ya sa ya samu sauki kuma hanta ta dawo aikin yadda ya kamata.
Wannan kenan yana nuna cewa idan mutum ya sha fama da cutar inda an dauki matakin da ya dace zai iya warkewa kuma hantarsa ta dawo aiki yadda ya kamata.
Zai iya warkewa hantarsa ta dawo kuma yadda ya kamata ba tare da wani matsala ba.
Wace shawara zaka ba wa jama'a domin kare kansu daga kamuwa da wannan nau'i na cuta da kuma sauran ma cututtuka baki daya?
Na farko dai alluran rigakafin nan da ake yi musamman wannan lokacin an ci sa'a kamar ita hepatitis nan tun daga haihuwar yara in ka je asibitoci akwai alluran rigakafin nan da ake bayarwa. Sannan idan ya kasance uwa tana da shi au an tabbata tana da shi akwai matakan da za a dauka a tabbata cewa jaririnta bai samu wannan cuta ba. Sannan a guji amfani da irin su reza da sauransu mutum ya amfani da shi kawai ya miko ma haka ba a goge ba ba a dauki matakin da ya kamata na tsaftace su ba saboda zai iya zagayawa cikin al'umma ya da cututtuka matuka. Amma duk abin da za a amfani da shi ya kasance an tsaftace shi an dau matakin da ya kamata kafin a ce za a amfani da shi ba wai rashin yadda bane idan an yi wannan. Sannan idan mutum yana da ciwo da bukatar ya je asibiti saboda a tabbatar da ciwon nan a dau mataki. Misali mai ciwon hepatitis nan zai iya kama da zazzabin cizon sauro idan aka kuskure sai a je kuma a bashi maganin da ba shi ya cancanta ba maimakon ya samu sauki sai kuma abun ya kara zama ya rudi.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawal Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya ni gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon mu na farko ya fito daga Shehu Adamur Jau ya ce to da fatan Ibrahim Elzizziki ya koyi darasi bisa tsare shi da aka yi har na tsawon shekaru 5 da watanni saboda haka ya kamata ya zama mai bin dokar kasa ba mai kokarin yi mata hawan kawara ba domin dai ba a yin gwamnati biya kasa daya kuma a lokaci daya. Sako na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo ungwakar rufin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam biyo ya Hausa dan Allah ku bani dama in kira ga hukumar tsaftace mahalli na jihar Bauchi wato Basefa da siwa Allah su kwashe tarin tulin sharan nan dake unguwar dutsen Tanshi domin a gaskiya barin wannan shara a cikin al'umma babbar barazana ce ga lafiyar su garin yadda cutar kwalara ke kara yaduwa a sassan jihar. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da ya dace. Sako daga Aliyu Muhammad Dan Fulani jihar Zamfara tare da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi suka ce salam biyo ya Hausa. Hakika matakin da babban bankin Najeriya CBN ya dauka akan yan canji matakin yayi tsauri da yawa domin haka zai kawo cikas ga masu cin abinci da wannan sana'ar. Sako daga Abubakar Salisu Arkime Fataskum jihar Yoban Najeriya yace assalamu alaikum muryar Amurka. Ba shakka sakin Ibrahim Elzizziki da matarsa da wata kotu ta yi a Kaduna tabbas hakan yayi daidai da fatan gwamnatin jihar Kaduna za ta biya shi jiyar asarar da ya yi domin dai shekara 6 tsare ba kwana 6 ba ne. Allah ya kyauta amin. Sai sako daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Muna taya masu fama da cutar hanta murnar zagayowar ranar su da aka gudanar a jiya Laraba. Da fatar hukumomi za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun inganta musu rayuwarsu. Sai sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta yake zaman banza da rashin aikin yi ga matasa da talauci cin hanci da rashawa da rashin iya mulki su ne ummul abaisin ababen da ke janyo yawaitar aikata laifuka irin na ta'addanci da satar mutane domin neman kuɗin fansa a Najeriya domin bakin bandaga ko kayan yaki baya taɓa kawo zaman lafiya muddin ba ku samar da walwala tsakanin talakawan da kuke mulka ba. To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da tsaya na gabatarwa, sai kuma Julius Rashim da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.